بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى ساكي حدوى أولاً سافيا ترانر أصبر ودئتتي سافيا شابيا قوات رمضان شكر هجرة دبود يريه الأربعين دشدا daidai da lissafin 15 ga watan Maris 2025, daga wannan masallaci na Area 8 a nan yankin Garki cikin babban birnin tarayyar Najeriya, inda ake gabatar da muhadarori da nasihohi don iyaye mata. Allah ya saka da alkhairi. A yau insha Allah matashiyar tattaunawarmu ita ce ni'imar haihuwa da ƙalubalen tarbiyyar, ni'imar haihuwa da kuma ƙalubalen tarbiyyar yara. Wannan matashiya a cikinta muna so mu duba wato abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya na ni'imar da ya ba mutane a cikin haihuwa. Haihuwa da ake a haifi ‘ya’ya, a yi musu lale maraba, a yi musu suna, a ci gaba da renonsu har su girma. Wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin duniya da Allah yake yi wa mutane. Sannan kuma ana ma iya cin moriyarta har a lahira. Idan mutum ya kyautata tarbiyyar ‘ya’yansa, ya kyautata mu’amalar da Allah ya ce a yi da su, ya samar musu da kyakkyawan addini, kyakkyawan tunani, kyakkyawar aƙida, kyakkyawar tarbiyya, don Allah ya so wannan zai ci moriyarsu a duniya, zai ci moriyarsu a alkiyama. Haka ma sauran mutanen duniya za su ci moriyarsu. Akwai kuma ƙalubale ta fuskar kasancewar abin da ke cikin tarbiyya na wahala, da kuma sakamakon da ke biyo bayan idan aka yi sakaci da tarbiyya, ko idan wato aka samu wani akasi ko wata jarabawa, abin da ke biyo baya na ƙalubale ga al'umma da su mutanen gida da sauransu. In muka lura da kyau a wannan zamanin da muke rayuwa, mutane tunaninsu ya canza ga baki ɗaya game da matsayin haihuwa da abinda ya kamata a tarbi haihuwa da ita. A da can, a al'adu da kuma a addini ma gabaki ɗaya, abinda aka sani shine duk inda aka samu haihuwa ko aka samu juna biyu a cikin aure, to abin murna ne, abin farin ciki ne. Shi sa ma shari'a ta kawo wato shi kanshi bikin suna aƙiƙa da ake ma yaro, a yanka rago, a dafa abinci, a yi murna, a taru, a taya mai jego da sauran danginta da mai gidanta, a yi ta musu barka. Mutane su dinga shiga suna fita, ana Allah san barka, ana addu'a. Da duk haka ake. Wannan shi ne abin da aka sani game da haihuwa. To ana nan sai aka zo wani zamani wanda akwai iyalan da in aka ce mace tana da ciki, to bala'i ya zo. Wani ma daga nan sai dai a kashe auren, wani daga nan ba jituwa, wani ya ce sai an je an zubar da ciki. Mutane dai sun kasance sun wayi gari masu tsananin ƙyamar haihuwa. Kai ka ce haihuwan nan wata larura ce ko wata musiba ce da Allah ya jarabce su. Wanda wannan tsoron da wannan ƙiyayyar da ake ma haihuwa ta biyo bayan tsananin koyi da Turawa, da yadda da aƙidarsu ta jari hujja. da komawa zuwa ga wata al'ada ta maguzanci da Allah ya hana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen Larabawan jahiliya suna al'ada kin yaya musamman yaya mata, har sai da Allah yake cewa la taqtulu auladakum min imlaqin aw nuji khashyati imlaqin, kar ku kashe ƴaƴanku saboda kuna talauci, kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci. Allah ya ba mu labarin sakamako da za a yi masu kashe ƴaƴa ranar alkiyama, wa ilal mau'udatu su'ilat li ayyi dhanbin qutilat, da ire-iren su. Allah ya faɗa mana irin abinda yake faruwa a majalisin a majalisar Larabawa. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib, idan aka baka ce ma ɗayan su an mai haihuwa, in ya tambaya ya ce me aka samu, da zaran an ce diya mace, sai hankalin shi ya tashi, fuskar shi ta yamutse, yana tunanin haka zai rike wannan ƴar. Ana zolayen shi, ana ce mishi woyi woyi uban mace wanda aka haifa mishi mace, ko kuwa zai kashe ta ne kawai, am yadusu fi turab. Wannan mugu al'adar to ita ce ta dawo mana, ta dawo kuma ba ma wai iya mace kadai ba, hatta ƴaƴa maza. Akwai wanda kwata kwata ƴaƴa ne baya so, akwai wanda shi kuma ya lissafa kawai iya guda kaza yake so, daga nan baya buƙatar ƙari, in kuma an ƙara to za a yi jidali da shi. To waɗannan matsalolin da wannan sabon tunani wanda bai da tushe da ya zo mana, shi ne abin da muke so wato mu yi duba zuwa gare shi, sannan mu mai da hankalinmu a kan abin da yake shi ne na shari'a. Ita gane daraja abu da ƙimarsa, ko gane cewa abu kaza mara kyau ne, wato abin da ake ce ma value judgment, shin abu kaza mai kyau ne ko mummuna, abu kaza nasara ce ko rashin nasara, abu kaza alheri ne ko rashin alheri. To shari'a ita take da wannan wato matsayin, ita take gaya mana kaza yana da kyau, kaza bai da kyau. Ko da mu a tunaninmu muna ganin wannan abin mai kyau ne, in shari'a ta ce ba shi da kyau, to musulmi abin da ya kamata shi ne sai ya yarda. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bai dace ga musulmi mumini ko mace mumina, in Allah ya ce ga hukunci ko manzo ya ce ga hukunci, abin da ya dace kawai sai a karɓi hukuncin Allah. Saboda haka abin da Allah ya ce yana da kyau, abin da Allah ya ce daraja ne, abin da Allah ya ce nagarta ne, haka mu ma za mu faɗi a matsayinmu na musulmi, haka za mu bi. Saboda haka sai mu yi duba a gurguje a cikin Alƙur'ani mai girma, mu ga ta cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mu ga wani matsayi Allah ya baiwa ƴaƴa, yaya shari'ar musulunci ta kalli ƴaƴa da ake haihuwa. Shin ta kalle su a matsayin falala ne, ko ta kalle su a matsayin jarabawa ne da liability yadda mu muke kallo yanzu, ko ta kalle su a matsayin wata asara da wata wato kasassaba yadda wasu mu suke kalla, ko ta kalle su a matsayin abun tsoro, abun jan talauci da rikici. Allah yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, Allah ya ce ya sanya muku mata daga jinsinku, kuma ya sanya muku daga matan nan ku samu ƴaƴa banina, wa hafada kuma ku samu jikoki ma. Yanzu wannan cikin lissafin ni'imomin da Allah ya yi mana, Allah ya gaya mana cewa iyali ni'ima ne, sannan ƴaƴa ni'ima ne, kai jikoki ma wato ƴaƴan ɗiya su ma duka suna cikin ni'imomin da Allah ya yi mana. Haka nan da Allah yake bayani akan abubuwan jin daɗin duniya da Allah ya zayyana duniya nan da su, yace zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harb, Allah yace ya ƙawata wa ƴan adam, ya ƙawata ma ƴan adam son abubuwan sha'awar rayuwar duniya. Daga ciki akwai sha'awan mata, sha'awan auren mata, da sha'awan haihuwar ƴaƴa. Sannan ya faɗi dukiya wato farin kuɗi kenan, zinariya da azurfa da gine-gine da dawakai da dukkanin abubuwan da har yanzu mun san cewa abubuwan jin daɗi ne. To amma me yasa muka ware ƴaƴa daga cikinsu? idan mutum ya san bai san yaya to me kai shayu yin aure sai ya kiyin aure wani ma zai aure mace daya biyu uku kuma dai ya ce musu shi bai san yaya haka akwai tifka da warwara idan bai san yaya sai ya kiyin aure ga baki daya ya zauna lafiya tunda dai ba zai je su da a kasuwa ba wannan akwai wani mawaki wani philosopher ne ko mawaki ne ana ce mishi Abul Ala'i Al-Ma'arri Abul Ala'i Al-Ma'arri philosopher ne ya kai matuka a dole Banul Abbas wanda har wasu na tuhumar shi da kafirci to shi yana da irin wannan aqida ta cewa bai san haihuwa saboda haka bai taba yin aure ba kai shi aqidar shi mata kaima bai cin nama bai cin ko sai ganye irin da ake ce musu vegetarian ake ce musu ko saboda wai shi yana ganin a yanka kaza ko saniya ko rago to wannan rashin imani ne ya za a kashe mai rai dan kawai ya ci abinci saboda bai cin nama bai shan nono bai cin kwai duk abin da za a samu daga jikin dabba baya ci haka yana rayuwa ta kamar wani mahaukaci to da ya mutu sai ya ce a rubuta mai a jikin kabarinsa hadha jinahu abi alayya wa ma janaitu ala ahad yace wannan kabarin wani mutum ne wanda baban shi ya mai laifi da ya haife shi shi kuma bai wa kowa laifi ba tunda bai haifi kowa ba shi yana ganin kawo shi duniya ma da aka yi an cuce shi zaka duk wanda yake ganin cewa haifan shi da aka yi an cuce shi kuma shi bai so ya cuci wani to kai ya aure sai ya zauna haka yanzu kun ga Abul Ala'i Al-Ma'arri ko yanzu na kira sunan shi kun ji na mai adda ba zan ce Allah ya ji kanshi ba ruwa na da shi wataƙila inda mutumin kirki ne ko malami ne aka kira sunan shi sai ya ce Allah ya ji kanshi ko da bai da ƴaƴa ko da ƴaƴan shi sun mutu amma mutanen da za su dinga ambatan shi za su dinga cewa Allah ya ji kansa yanzu duk tunda muka ce Imam Malik Abu Hanifa Imam Al-Bukhari Muhammad Nasiruddin Albani Malam Abubakar Gumi Malam Ja'far Malam Albani za mu ce Allah ya ji kansu ko saboda koda wato yanzu ba su da ƴaƴa ko da mu ba ƴaƴansu bane amma dai sun bar abin kirki da zai sa ba za mu iya ambatan sunansu mu tsallaka ba sai mun yi musu addu'a to shi bai bar wannan ba da haka mun mai addu'a sai dai bonus kawai amma ba wai dan ya cancanta ba sai dai kawai addu'a da za a yi wa dukkan musulmi idan ya cancanta a matsayin shi na musulmi saboda haka wanda bai so ya bar baya da kura ko wanda bai so ya sha wahala ta kashe kuɗin makaranta mutum farko kada ya aure kawai ai auren ba dole bane ya zama shi kadai yadda aka haife shi shi kadai jitu muna furadan kama khalaqanakum ba shi kadai aka haife shi ba to ya zama shi kadai amma akwai mamaki mutum ya aure daya yayi biyu yayi uku kuma ya ce wai bai san haihuwa sannan kuma kullun zai kwana a ɗakin matan kuma lafiyar shi lau lafiyar talau sai ma dai ya ce wai ita ta je ta yi ta je ta yi wani abu na planning ko wani abu makamancin haka shi ya yi planning ɗin mana shi ma ya je a mashi planning ko kun gane abin da nake nufi saboda haka Allah ya ce ya zayyana wannan duniya da kayan ƙawa da kayan ban sha'awa daga cikinsu ya ce akwai mata na biyu su ne ƴaƴa haka kalli yadda Allah ya sake cewa المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتشي دا دوكيا دا اعيا ابن قوى تراي والدنيا يذلك دا تشي ودما ستشي باس اي 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 نن دا سي اسامو كما ستشي باس تن دوكيا دوما الله يحط ابو دابين يتشي سوني ابن قوى الولن يراي والدنيا تو وند بي سن اعيا يا كما تلازم هاك يذن بايا سن دوكيا حسدي الله يا كرا حيو هو دا سونا كوتاتي دا غريش ولله ميراث السماوات والارض الله يتي يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا الله يتي شيني مغاجين سمي da kasa wato duk abin da ke cikin sama da kasa na Allah ne kuma mallakar sa ne kuma ko da ya bamu ajiya ne da aro zai an shi kayan shi Allah yace يخلق ما يشاء شي yake halittan abin da ya ga dama yace yahabu liman yasha inathan yana bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda yaso wa yahbu liman yasha'u dhukur, ya bada kyautar ƴaƴa maza ga wanda yaso, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ko kuma ya hada wa mutum ƴaƴa maza da mata, wa yaj'alu man yasha'u aqima, wanda kuma Allah yaso sai ya bar su ba su haihuwa su zama barin bakarariya wanda ba ta haihuwa, wanda a ɗabi'ance wannan larura ne, rashin haihuwa ga iyama ce ko ga ɗa namiji larura ne, abin a yi mishi addu'a ne, abin a nemi magani ne, abin a tausaya ne, kuma a gun mata kishiyoyi abin gori ne, ba wanda kika taɓa mata gori da cewa Allah can mai haihuwa kawai, sai dai a ce an kasa haihuwa, kuma mu sani ba ko da namiji ɗan uwanmu muke zaune ne gidan nan ko dai namiji ya aure ne ba mu sani ba, sai dai a ci abinci a yi kashi. Amma yanzu an wayi gari mutane, kamar yadda nake faɗa muku ranar abin mamaki, za ka je asibiti ka ga clinic iyada ta masu neman haihuwa masu matsaloli na infertility da makamantansa, kusa da shi kuma ga clinic kuma wanda ba sa son haihuwa, yan family planning wanda suke so a cire musu mahaifa ko a toshe ko a sa musu implant ko a ba su shawarwari dai wanda za su hana su haihuwa. Wannan akwai abin mamaki a irin wannan tanakudin, wani ya zo neman haihuwa, wani ya zo neman kare haihuwa. Allah ya kyauta. Sannan mun kalli labarin wani kafiri a Makka cikin kasurguman kafiran Makka, wanda yake yi wa Allah galatsi cewa shi ko an yi tashin alkiyama bai da matsala, saboda yana da dukiya, yana da ƴaƴa, kuma wannan dukiyar idan ma an ce an kama shi a matsayin ɗan wuta, to shi zai ba da dukiyar ya belin kanshi, don shi attajiri ne. Idan kuma ana ganin wai saboda mala'iku suna da ƙarfi za su kama shi da duka, to yana da ƴaƴa ƙarfafa da za su hana a da kai. Shi ne wanda yake cewa la'uta yanna malan wa walada, wala irdu yace larabi la'uta yanna malan wa walada, yana ganin ko an je lahira ma za a ba shi ƴaƴa da dukiyarsa. Kun ga ashe ya yarda wai a tunaninsa ƴaƴa da dukiya wani abin kariya ne har a lahira. Kuma da Allah ya zo mai da martani, Allah ya mai da martani ne na kafircinsa, ba wai na kasancewa waɗannan abubuwan kariya ne gare shi a duniya ba, cewa dai a lahira ba za su kare shi. Ya Allah ya ce mashi atala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada, ya leƙa lahira ya gani ne ko sun yi alƙawari da Allah. Kun ga Allah bai ce mashi ƙarya kake yi, ƴaƴa ba abin arziki ba ne. Haka shi da kanshi Allah yake cewa da yake ma kafirai kashedi akan abin da suke, yace an kana za malin wabani innal insana la yatagha, dan adam yana dagawa, yana wuce, yana shishigi al'amarin Allah. Sai Allah yace an kana za malin wabani, dan ya ga Allah ya ba shi dukiya da ƴaƴa, kamar yanzu ne a ce wane yana yin yana zalunci saboda ya ga Allah ya ba shi shugabanci. Ashe mun yadda shugabanci wata martaba ce da Allah ke ba mutum, kuma har mutum ma ya iya abusing ɗinsa. To haka Allah ya ce an kana zamarin wabani, ashe ƴaƴa da dukiya wata martaba ne da Allah yake baiwa mutane. Wannan duka kun ga yanzu shi wannan shi ne yadda Qur'ani yake kallon ƴaƴa, yana kallonsu kamar yadda yake kallon dukiya, kamar yadda yake kallon sarauta, kamar yadda yake kallon abubuwan jin daɗin duniya. Ashe ƴaƴa wani abin alkhairi. Sannan martaba mafi girma da Allah zai ba mutum a duniya, a ganinku mai cece ita? Mai martaba mafi girma da Allah zai ba ɗan adam? Annabta, ko? Duk wanda Allah ya yi shi ba annabi, to Allah ya ba shi daraja mafi girma da Allah yake ba mutane. Saboda haka annabawa su ne asalin farko na daraja mafi girma da Allah yake ba mutane. Allah ya ƙara musu tsira da aminci gaba ɗayansu. Amma za ki ji annabawa suna addu'a Allah ya ba su ƴaƴa. Wato duk da Allah ya ba su daraja mafi sama, idan suka rasa darajar kasancewarsu iyaye, suna jin na ƙasa. saboda haka mun ji labarin annabawa masu cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Annabi Ibrahim yana addu'a, Annabi Zakariya yana addu'a, Allah ya ba su yaya, saboda yaya falala ce, daraja ce. Annabi Zakariya mun san irin yadda ya ta addu'a, ya ta addu'a ta Allah ya ba shi bayanin cewa to za ka wayi gari ka ji cewa ka kasa ayatuka Allah tukallimana salasa ayyamin illa ramza, za ka wayi gari ka ji cewa bakinka ya lalace, harshenka ya lalace, ka kasa yin magana kwana uku ba za ka iya magana ba. Alama haka shi ne matarka ta yi konsilin za a yi maka haihu, ya dinga jin daɗi yana murna. So da haka a gurin Alƙur'ani ‘ya’ya rahama ne, ‘ya’ya ni’ima ne. Ya ishe mu mu tabbatar da ni’imar ‘ya’ya cewa aljanna da daɗinta da abin da ke cikinta na tagomashi bai cika ba sai da aka saka yara ƙanana, su ma wani ɓangare ne na ni’imar aljanna. Kamar yadda ake tada bayan aljanna mata da gidaje da abin da suke so su ci da ‘ya’yan itatuwa da karaga wurin abin nan. Wurin zama da duk abin da mutum yake tunani, fiha ma la ainu ra'atu wala udunun sami'at wala khatara ala kalbi basharin, sai da Allah kuma ya ƙara da ya kufa alaihim wildanun mukhalladu, da kuma ƙananan yara waɗanda suna irin shekarun da iyaye suka fi son yara a wannan shekarun, shine yaro daga sanda aka yaye shi ya fara koyan magana ɗan shekara biyu zuwa uku har zuwa kamar shekara biyar shida. Irin wannan yaran za ki ga iyaye sun fi son irinsu, ko yara wanda suna rigima, suna wasa, suna dariya, suna koyan magana, suna feleke, an fi son, sun fi ba da sha'awa. Kowa yana son irin wannan yaran, musamman aka yara ne irin na 'yan gayu, an sa musu kaya masu kyau, ana son su fiye da manya-manyan yara, fiye da kuma 'yan jira-jirai wanda ba su da wani kataɓus. To a irin wannan shekarun wai tufa alaihim wildanun mukhalladu, har a cikin aljanna ni'imar ta bata cika, sai ainihin wato an saka yara. Ina ganin waɗannan ire-iren ayoyi da muka yi ishara zuwa gare su sun isa su gaya mana cewa lallai a cikin shari'ar musulunci to 'ya'ya abin alkhairi. Haka muka koma cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wato irin abin da ke cikin 'ya'ya na alkhairi. Ya kasance yana son yara, jikokin shi nan Hassan da Husaini, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son su, yadda yake wasa da su, yadda suke zuwa su hau kan jikinsa, har in yana yin sallah ma yana cikin sujuda ɗaya daga cikinsu ya zo ya hau kan dokin wuyarsa, ya zauna a kan dokin wuyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dago daga studion nan ba, ya dade ya dade, har wani sahabi ya dago ya ga ko lafiya, ya ga kawai yaro ne yake ta wasa akan wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah bai dago ba sai da yaron nan ya ga ba abin da yake. Haka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo masallaci da ɗaya daga cikin su yana runguma da shi, yana kuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana lallashin shi, ko yana kan minbari yana wa'azi, idan ya hango ɗaya daga cikin su zai sauka da ya je da gudu ya targo shi ya riƙe shi, yana ce mutane kun ga irin yadda Allah ya jarabci zuciyata da ƙaunar waɗannan yara. Yana cewa duk wanda yake so na ya so su, ya zama yana son su don san da yake mini. Tamamun sai ga mutum wai saboda an haifa mishi ɗa a san da bai so a yi haihuwa, ya yi a zubar da cikin Allah bai yi ba, Allah ya ƙaddara sai wannan ɗa ya zo duniya, sai ga wai shi ba ruwan shi da yara. Wai ya bar uwar cewa to ke kika ji, kuma ɗan shi ne. Daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana na ni'imar 'ya'ya shine cewa ita ni'imar 'ya'ya wato alfanunta ya wuce nan duniya. In muka lura da kyau, duk mutanen da ke kyamatar haihuwa suna kyamatar haihuwa ne saboda manufar duniya, ko dai su ce ba su da kuɗin da za su iya biya musu kuɗin makaranta, in sun haifa da yawa za su kasa biyan kuɗin makaranta, ko za su kasa yi musu tarbiyya, ba sa tunanin abin da zai faru a lahira na cewa idan sun mutu babu wanda ya zama dole a kansa ya musu addu'a in ba yaran nan duk wanda ya mutu zaka me addu'a matsayinka na musulmi mustahabi amma idan mahaifinka ne uba ko uwa dole ne ka yi mishi addu'a indai kana so ka zama mutumin kirki wanda duk bai ma iyayen shi addu'a to wannan bai cikin alamun mutanen kirki sadaka wanda yake da daya kun ga yana da mutum daya ne mishi addu'a wanda yake da biyu yana da guda biyu saboda haka wanda yake da yaya da yawa yana da masu mai addu'a da yawa kenan fiye da wanda yake da kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa mutanen da suka rasu sai su ga wato taskasu ta lada tana karuwa tana tumbatsa tana bunƙasa har sai su tambaya su ce wa mala'iku mun ga ayyukan mu suna karuwa bamu san ta ina ladan ne yake karuwa ba sai a ba su labarin cewa ai danka ko yarka wane ko wance da suke yi maka addu'a shine ake kara maka waɗannan ladan kenan kun ga wanda ba yi da yaya ko yayan shi ba su zama nagari ba to shi ba zai samu wannan ba kenan ba zai samu wannan alfarmar ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin yake cewa wanda duk Allah ya jarabce shi da haihuwan ƴaƴa mata guda biyu ko uku ko yana da ƙanni mata guda biyu ko uku sai ya ƙoƙarin yi musu tarbiyya ya yi haƙuri da su ya tabbata sun girma cikin mutunci har ya kai su gidan aure cikin mutuncinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da shi za mu shiga aljanna kafada da kafada ranar alkiyama hadisi ne yana cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ala jariyataini hatta yabluga jaa yawmal qiyamati wa ana wanda diyya ya kula da ƴan mata guda biyu ƴaƴansa ko kannansa ko wasu wanda suke karkashin sa ya musu tarbiya wannan yana nuna ladan yi wa iya mace tarbiya ma ashe ya fi ladan yi ma dana miji tarbiya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taima wato mutane cikin sahabbai wa'azi da nasiha akan su kula da yayansu kuma wani mutum da yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ɗaya daga cikin yaran can sasan da Husaini sai mutumin yake cewa ni kuwa kaga mutumin ƙauye ne yace ni kuwa ina da ƴaƴa goma amma ban taba yi ma wani kiss a cikin su wai in sumbanci goshin shi ko hannunsa ban taba ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to dai wanda baya tausayin na ƙasa da shi shi ma Allah bai tausayin sa ana so a dinga wato yanzu tausaya musu din wani abu ne cikin nuna musu ƙauna yi ma yaro raha da wasa da dariya da rungumar sa da yi masa kiss da tausaya masa duk wannan yana cikin alkhairin da idan kana yi kai ma Allah zai maka alkhairi to ina ganin waɗannan nasoshin sun isa su ba mu wato picture su ba mu hoton yadda shari'a take kallon al'amarin yara kuma a aikace duk mun san haka amma me yasa muka canza daga wannan tunanin shine ƙalubalen tarbiyyar da muka saba tafikin suna ni'imar haihuwa da ƙalubalen tarbiyyar ba shakka yau da gobe da ƙalubalen da ke cikin kula da yara ba abin da za a ƙaryata bane abu ne da yake sananne musamman a wannan rayuwa da ake yi wadda take cike da demands na buƙatu na yau da kullum wadda kuma abubuwa suke da wahala wadda kuma tsadar rayuwa ta shiga ko'ina dole ne mutane ya zama suna da tunani akan yaya za su yi da al'amarin ƴaƴansu ko iyalansu wannan gaskiya ne to amma shi musulunci bai yarda cewa solution shine a daina haihuwa ba musulunci bai yarda wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye mu zuwa ga cewa mu haifa masa ƴaƴa da yawa cikin al'ummarsa yace ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku ranar alkiyama wani abin da ke bani mamaki har yau shine wannan hadisin wani lokaci zaka ji mutane har da malamai cikin malaman mu suna juya mishi ma'ana gaskiya saboda Allah ni wannan abin yana bani mamaki personally domin shi annabi anan lissafin yawayen amma sai ka zo ne ya ce to ai annabi ba zai yi alfahari da marasa kirki ba annabi bai kawo wannan magana ba cewa wai yayin ka yafi yaya ba su da tarbiya ba zai alfari da su saboda kana baka alfari da su a karkashin wannan shubar sai a ce a daina haifar su a da sai a ce to ai musu tarbiya kuma ku kalli kwatancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rana alkiyama zai ga wata al'umma mai yawa wacce idan ne ganta ta tinkaro zai yi fatan ina ma al'umma shi ce da suka iso inda yake sai ya ga ashe al'umma annabi Musa ce alaihi salatu wassalam wato banu isra'ila kenan sai kuma ya ga wata al'umma ta tinkaro wadda ta ma fi waccan ta farkon yawa ita ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu mu kalli banu isra'ila mun sani cewa banu isra'ila da yawansu mutane ne masu taurin kai marasa jin magana amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango cincirin da su yayi fatan ina ma yawan al'umma sani wato yawan ne kawai abin lissafi a nan kuma ka zo kuma magana akan nagarta to kuma kowane mutum an daura mishi wato wajabcin ya tabbata ƴaƴan shi masu nagarta ne domin sun yi nagarta riba shi ce in ba su yi nagarta ba faduwar shi ce kafin wasu su samu matsala sai shi ya samu saboda haka kawo wannan shi ba da cewa ai annabi ba zai yi alfahari da ƴaƴa marasa tarbiyya ba sai a ce to don haka amsar haka a daina haifansu to wannan babu shi a cikin karatu amsar haka shine ai musu tarbiyya ai musu tarbiyya saboda haka mutane suna jin tsoron tara ƴaƴa saboda economy tattalin arziki mutane suna kallon ƴaƴa wato waɗanda aka saka a titi kamar almajirai da mabarata da wanda ake cewa out of school children ƴaƴan da ba sa zuwa makaranta da ake saki a titunan birane da garuruwanmu mutane suna kallon wannan abin yana ba su tsoro suna ƙin haihuwa suna kuma zargin masu haihuwa to wannan abin tabbas ba daidai ba ne a haifi ƴaƴa a ki musu tarbiyya ko a saki yara ƙanana ko a su je kan titi suna bara ko a ɗauke su a kai su garuruwa da sunan za su yi karatun alƙur'ani me kuka ta alqur'anin amai da su almajirai ka gansu abin tausayi duk wannan zalunci kuma Allah ba zai bari ba kuma bai dace da shari'ar Allah ba amma fa har yanzu solution din ba shine ka haife su har yanzu sannan mutane suna kin haihuwa saboda dokoki da aka saka a kasashe kamar a nan Najeriya da wasu kasashe akwai dokokin da inda za a ce to ƴaƴanka guda hudu kawai aka sani a hukumance matarka guda ɗaya kawai aka sani a hukumance da ka duk wani benefit da za a ba ƴaƴa ko iyali to za a lissafa ƴaƴa hudu ne maximum da kuma iyali guda ɗaya to wannan dokokin suna tirsasa wasu sai su tsaya iya nan ko kuma koda sun haifa fiye da nan ba za su dinga jin wato sun ci nasara ba to wannan dokokin kamata ya yi a gyara shi yawan al'umma shi kanshi arziki kamar yadda Allah ya ce wa iz kuntum qalilan fakatharakum ku tuna sanda kuke ƴan kaɗan sai Allah ya sa kuka yi yawa yanzu ƙasashen da ake kallon su a matsayin mafiya ɗaukaka a duniya su ne ƙasashen da suka fi kowa yawan al'umma China, America, India, duk wannan suna cikin ƙasashen da suka fi kowa yawan al'umma kuma su suka fi kowa ci gaba yanzu a masana'antu da ƙere-ƙere. Saboda haka a duniyan ma yawa alfanu ne. Sannan ƙasashen da suka ƙi bari al'umma su ta yi yawa a yanzu haka sun shiga cikin nadama. Ƙasashe irin su Canada, su Italy da ire-irensu. Waɗanda da suka kafa dokoki na hana taruwar al'umma yanzu kuma suna nadamar haka suna neman za su tara al'umma sannan kalla mu gani ko a nan Najeriya waɗanda garuruwa ne suka fi bunƙasa a tattalin arziki su ne garuruwan da suka fi yawan al'umma Kano Lagos Port Harcourt ba san kowa da Abuja nan ba ni ban san ka Abuja ba amma dai waɗannan garuruwan yawan al'ummarsu ya ba su yawan abin nan activity na tattalin arziki duk mutumin da ya rayu yayi shekaru da yawa ba shi da ƴaƴa wallahi sai yayi nadama rayuwar shi amma Allah ya ce muke shi ya mutu da wuri to ya samu sauki amma duk wanda ya tsufa ya wuce shekaru 70 80 dai da ƴaƴa to nan yake gane ashe yayi kuskure a baya idan akwai wanda yake irin wannan yanayin ko wanda ya san wani ya sa abin da yake nishi saboda haka wannan wato hudubar shedan din da turawa suka yi wa mutane to a rabu da su a kama na Allah kawai amma wajibi ne mu tashi mai ƴaƴan mu tarbiya na farko menene solution game da cewa muna jin tsoron za mu kasa biya wa ƴaƴan mu kuɗin makaranta muna jin tsoron ba za mu iya ba su abin da suke bukata na bukatunsu ba saboda haka bari mu tsaya iya biyu kawai ko uku kawai to tambayar da za a yi mai wannan magana shine ta yaya aka yi ka tabbatar cewa su biyun za ka iya musu abin da ya kamata waye gaya ma aka cewa su ma biyun za ka da sai ka bari kar ka yi ko ɗaya kawai ta yaya ka tabbatar da cewa sanda waɗannan biyun za su zama suna da bukatar shiga university cewa har a lokacin kana da arzikin biyan university sai ka tabbatar mu abin da Allah ya nuna mana shine kowane ɗa cikin ƴan adam arzikin shi na hannun Allah nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah yake azurta ku iyayen kuma yake azurta ƴaƴan Allah yake azurta ƴaƴan ya azurta iyayen kawai wato arzikin ƴaƴa na iya zuwa ta hanyar iyaye kamar yadda arzikin iyaye na iya zuwa ta hanyar ƴaƴa kuma yadda Allah yake cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ƴaƴanku da iyayenku ba ku san wa yafi muku kusa da amfani ba wato akwai wanda zai taso ya ga iyayen shi da arziki ya shiga cikin arzikin iyayen shi ya dama ya shakata ya kwantama wannan arzikin shi ta hanyar iyayen shi kenan akwai kuma wanda ya taso cikin talauci sai ya haihu sai daga baya sai Allah ya ba ƴaƴan shi arziki sai shi ma ya zama mai arziki guda nawa aka yi irin haka wanda arzikin shi a sanadiyar haihuwa ne a sanadiyar ɗan shi da ya haifa ko ƴan shi da ya haifa suka samo arziki suka kawo mai saboda haka yadda Allah ya faɗa ba mu san wane ne zai mana amfani tsakanin iyaye da ƴaƴa ba ko a nan duniya ne ko ba mu san yaya za mu yi mu samu abin da Allah ya ce mu ɗauka mu ɗauki ɗawainiyar ƴaƴanmu ba mu dai mu tashi mu yi abin da Allah ya ɗaura mana na abin da aka ce mu tashi mu nema mu tashi mu yi aiki mu yi kasuwanci mu yi sana'a mu yi ƙwazo mu yi noma mu yi kiwo don mu samu abin da za mu rufa wa kanmu asiri mu da iyalanmu saura kuma mu bawa Allah sannan cewa wai in sun taru da yawa ana kasa yi musu tarbiya wannan ma illusion ne wannan ma illusion ne wannan ma kawai zance ne saboda akwai gidajen da aka tara ƴaƴa da yawa 8 10 20 kuma duka akai nasara yi musu tarbiya sai ka ce guda uku injiniyoyi ne guda bakwai alarammomi ne wani pilot ne wance kaza ce duk sun zama mutanen kirki wani kuma nashi ƙwaya biyu kuma duk sun zama ƴan shaye-shaye akwai haka kuma ta yi ne wannan ƙwaya biyun ya fi mai wancan guda goman arziki duk yana faruwa saboda haka abin bai da alaƙa da talauci ko wadata ko yawan ƴaƴa ko rashin yawansu farko yana da alaƙa da ƙaddara idan Allah ya ƙaddara zai ba ka ɗa mara daraja mara kirki to ya zama maka jarabawa domin ya jarabci annabin Allah ma annabi Nuhu alaihi salam ai dai ba wanda ya sai ce annabin Allah bai iya tarbiya ba wani zai iya wannan gangancin annabin Allah Nuhu alaihi salam akwai wanda zai ce bai iya tarbiya ba shi sa ko kuma ƴaƴan ne suka mai yawa ya rasa yadda zai yi da su amma Allah ya jarabce shi da ɗa mara arziki to wannan jarabawa ce daga Allah idan Allah ya so yi mutum ba yadda ya iya kin yi iya naki ka yi iya naka sai Allah ya so ya kawo jarabawa to wannan ba yadda aka iya wannan ya zama rabon shaidan a cikin al'umma sannan bai da alaƙa da yawansu yawancin masu yin irin wannan maganar cewa kada ƴaƴa su taru a rasa yadda za a yi da su da za ka je ka bincika a gidansu sai ka ga mahaifinsu ya haifi ƴaƴa 30 shi kuma shine na 23 a ciki matan uban hudu kuma duk sanda wata ta mutu ko suka rabu da wata zai ƙara cikin kofa da wata kuma ai ta haihuwa ana ta Allah san barka amma kuma shi wannan da aka haife shi shine na 23 a gun babansa kuma wai bai san yaya shi yanzu tsakani da Allah in ba san yaya shi za a haife shi to wani kuma saboda zama irin na birni nan Abuja ko makamancin sa sai zama na cewa duk wannan magana da yake ba za su gane na san da dama wasu ba za su gane za su ce kawai wannan wani malamin wani ba kauye ne ya zo daga Zaria kawai yana surutu irin na yan kauye to ba zan yi ma mutane individual hukunci ba a bisa wato matsalar su khas amma dai ni abinda na sani na san duk wanda bata taba haihuwa ba ko namijin da bai taba haihuwa ba yana jin takaici idan ya ga waɗanda Allah ya ba su kuma wai suna ki zai ga cewa oh mu ga muna neman Allah ya ba mu su kuma wancan Allah ya ba su ba sa su wato Allah ya baki kyauta kina cewa Allah ni ba na son kyautar ka ya Allah kin maiwa da Allah hannun kyautar sa da ki wannan ba karamin asara bace a irin rayuwar da ake yi a birane wanda take tirsasawa mutane su ga cewa ba za su iya haifan ƴaƴa da yawa ba saboda accommodation saboda education saboda kaza to wannan abin da ba a tambaye su shine waye ce dole sai sun yi irin wannan rayuwa mutane su suka sawa kansu irin wata rayuwa wadda take da wahala wadda take da tsada wadda take da ƙarya idan mutum arzikin shi bai kai irin wannan ƙaryar ba akwai wanda misali yanzu idan miliyan 2 za a biya ma ɗa a makaranta yana da ƴaƴa 10 zai biya ba komai bane to sai ka yayin shi irin wannan makarantar amma akwai wanda zai biya bishqil anfus da jibin goshi to bai kamata ka yayin shi makarantar ba sai ya kai irin na daidai ruwa daidai kurji yunfiq bu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizqu fa yunfiq ma ataahu Allah a takaice dai abin da muke cewa shine jama'a haihuwa a wurin addinin musulunci da wurin al'adar mutum Hausa Fulani ta musulmi ta yan arewa da sauran kabilun mu to al'ada ce mai kyau alheri ne shi yasa ake yin murna ayi barka ayi biki ayi suna haihuwa alheri amma fa tana da kalubale shine in an haifa dole a tashi ayi tarbiyya gwamnati ta kafa dokoki wanda za su tana samun iyaye bai wa ƴaƴa tarbiyya gwamnati ta fahimci cewa ƴaƴa a matsayinsu na ƴan ƙasa arzikin ƙasa ne kattaba iyaye kawai da su kowa ya yi abin da ya ga dama wanda ya ga dama ya sa shi makaranta wanda ya ga dama ya kai shi almajirinciya dole a yi dokoki da za su tirsasa wa iyaye su tashi tsaye wajen tarbiyyar ƴaƴa sannan na biyu iyaye su daina kallon haihuwa a matsayin liability in ka kalle ta a matsayin haka to haka za ta zo maka ku kalle ta a matsayin alheri ne daga Allah mu gode wa Allah mu tashi tsaye ne abin da ya kamata sannan mu yi ta addu'a Allah ya shirye mana su sannan in muka kalli ɗayan janibin shine abinda mata suke tirsasuwa izuwa ga su na sani akwai mata da yawa wanda in a ra'ayinsu ne a irin ɗabi'a ta uwa ta fi so a bata ta haifi kayanta tana so ta haifi ƴaƴanta reras ce ta ji da su ko da wahala ko da daɗi wannan shine asalin ɗabi'ar uwa mace na sani galibi iyaye maza su ne suke tirsasa wa mata cewa ba sa son a haihu su suke sawa a je a family planning su suke sawa a je a sa implant ko a je a dinga shan wani contravin mai ake ci mashi masu hana haihuwa din nan na manta sunan magungunan ba masu hana haihuwa da hana ɗaukan ciki na manta sunansu in ba likita ba ne daman karambani ne irin nawa da kuma su ne idan an ɗauki ciki za a yi ta rigima da su aure ya mutu a yi ta rigima wani har ya ji gun iyayen ya yi rashin kunya ce wallahi in bata zubar da cikin nan ba ruwana da ita ya daina mata magana ya daina kula ta wata in ta ji wahala ta ga bala'i yayi bala'i sai ta hakura ta zubar da cikin ta zo tana kuka ko sai tana neman fatawa a gun malamin islamiyya su cewa Allah gafarta malam wallahi na zubar da ciki mai gida na ne yace yanzu mai matsayi na akwai ta taba ce mun ta zubar da ciki su shida duka mijin ne yake sa ta dole yanzu mai matsayin ta ce matsayin ki matsayin wanda ya zubar da ciki wanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wa idal mawdatu su'ilat li ayyi dhanbin qutilat sai dai ki ta tuba Allah ya yafe miki da ni gaba daya to haka mata suna shiga cikin irin wannan damuwar ne saboda maza da suka dauki wannan mummuna aqida da kuma yan asibiti da suke zuga mata duk sanda mace ta je haihuwa ko awo ai tai muku hudubobi na nuna kyamata haihuwa har ku zo kuna gasgata su su kuma me yasa suke wannan saboda an riga an yi brainwashing din su abinda aka gaya musu a makarantar su ta likitanci ko abinda aka gaya musu a inda aka musu training ko wani workshop shi suke gaya wa mutane cewa in ana ta haihuwa za a yi yawa a duniya za a rasa yadda za a yi abinci zai yi kaɗan wannan duka ƙarya ne Allah shi ya halicci duniya kuma bai halicce mutanen cikin duniya ba sai da ya tanadar musu duk abin da za su bukata a duniya har ran da zai nade ta babu wani abu da aka taba bukata a duniya wanda za a ce babu shi sai dai an kasa nemowa sai dai kai ka kasa nemowa amma ba za a ce babu shi ba da abinci da sutura da wurin kwana da magani da ruwa da komai Allah ya tanadar wa mutane abin da za su rayu domin shi ar-razzaqu ne zul quwwatil mati saboda ka daina wannan ƙarya cewa wai duniya za ta waye gari abinci zai mata kadan za ta waye gari za a yi yawa za a yi overcrowding ɗinta wannan duk faɗi ne kawai saboda haka mata da suke shiga cikin irin wannan damuwar dole su tsaya su yi wa kansu irin wannan abin da suke suna zama helpless wato mace ta ga cewa da ta yi asara aurenta to gara ta yi asarar ɗanta tana ganin to in ba ta da aure za ta shiga cikin wani damuwa ita da sauran 'ya'yan wata kuma ta tsaya tsayin daka a yi ta rigima da mijin har auren ya lalace ko a yi saki ko a yi ta zaman ba daɗi duk wannan yana faruwa kuma muna jin labari saboda haka a ƙarshe wato nasiha da nake yi ma ni kaina da sauran maza da kuma ku 'ya'yanmu mata shi ne na farko mu ji tsoron Allah akan al'amarin 'ya'yanmu da iyalanmu mu san cewa da su iyalan da 'ya'yan duka amana ce da Allah ya ba mu kuma zai mana tambaya a kai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku game da kiwon da aka ba ku ar-rajulu ra'in mutum yana da kiwo da aka ba shi na mutanen gidansa walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha haka nan mace ita ma mai kiwo ce to mu dinga tuna wannan cewa za a yi mana tambaya akai na biyu kuma mu soke amana da ke kanmu amana tarbiya amana ciyarwa amana karantarwa amana kula da lafiya da kula da addini da sauran amana da aka bamu domin duka za a yi mana tambaya akai Allah yana cewa ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara ku tsare kawunanku da 'ya'yanku daga wuta wanda za a dinga gwalala ta ranar alkiyama da mutane da duwatsu saboda haka daga cikin tsare kanmu daga shiga wuta shine mu tsare iyalanmu mu samar musu da mutunci mu samar musu da aqida mu koya musu tarbiyya mu koya musu ainihin mutunta mutane duk yaro idan ana so ya zama nagari sai an koya mai wannan abubuwan farko a koya mishi addini shine kan gaba ya san Allah shine mahaliccinsa shine abin bautarsa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san cewa annabi shine abin bi ya koyi alqur'ani mai girma ya haddace in an samu dama in ba a samu dama ba ya karanta ya iya karantawa yaro namiji da mace dole sai ya mishi wannan sannan a koya musu tarbiyya wato tsare-tsaren rayuwa a koya musu al-akhlaq ɗabi'u na gari mutunta manya faɗin gaskiya riƙon amana guje ma sabon Allah da sauransu, sannan kuma a koya musu sana'a. A cikin sana'a ne ake koyan karatun boko, domin karatun boko sana'a ne. In ana ganin cewa boko za su yi sana'a ne boko, sai su je su yi, Allah ya sa albarka, ko kuma wata sana'a daban wanda ba ta boko ba. Idan aka gama koya ma yaro ire-iren waɗannan, in Allah ya so, kafin ya kai shekara 20 za a ga ya ɗauki setin abin da yake so ya ɗauka. Idan kuka ga an samu matsala, to sai a duba wani abu ne ya ja matsala, ko dai an shagwaɓa su, ko kuma an yi watsi da su, an basu su yi abin da suka ga dama, ko kuma ba a ɗauki ɗawainiyar abin da ya kamata a ɗauka na ɗawainiya ba, ko an basu sun samu influence na wasu external forces kamar internet ko TV ko wasu abokai waɗanda ba su da kirki ko makarantu marasa nagarta, ko kuma ma ba akwai ilimin ba. Abubuwa da yawa dai su suke jawowa a samu wannan matsala. Domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shine kowane ɗa ana haifashi da lafiyayyen zuciya. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, ana haifan ɗa da lafiyayyen zuciya. Iyaye su suke misleading ɗinsa, su mai da shi ba Yahudi ko ba Kiristi ko ba maguji, ko kuma su mai da shi wani abu makamancin haka. Wato su ne za su lalata tarbiyyar kayansu da kansu, sai daga baya kuma a zo ana nadama, ana wallahi wallahi. Saboda abu na biyu shine a tsaya tsayin daka wajen ganin an yi musu tarbiyyar da ta kamata, an biya buƙatunsu yadda ya kamata. Wannan duk abin da mutum yake yi ya sani cewa Allah yana ba shi lada a kai. Abu na uku shine kuma sai addu'a, sai an dage wajen yi ma 'ya'ya addu'a ba dare ba rana. A matsayinka na mahaifiya ko a matsayinka na uba, wajibi ne ka dage wajen yin addu'a. Allah ya shiryata maka da zuriyarka, Allah ya shiryata miki da 'ya'yanki, ya sa su zama mutanen kirki, kina ambaton sunansu ɗaya bayan ɗaya. Kowace kin san matsalata, kina gaya wa Allah cewa Allah ya shiryata wance, ya Allah abu kaza take, Allah ka sa ta bari. Kada mu yi wasa da wannan mataki na addu'a da nema musu wato shiriya a wurin Allah, saboda addu'a kuwa kuma ta da tasiri ƙwarai da gaske. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwa masu tasiri, yace da addu'an iyaye, abinda Allah yake karɓa kai tsaye na addu'a, da gaske akwai addu'an iyaye. Sawa'un sun yi maka addu'a alkhairi ko sun yi tsinuwa a cikin fushi, duka Allah yana karɓa. Saboda haka sai mu dage wajen yi musu addu'a. A ƙarshe abinda nake sake maimaitawa shine, tabbas akwai ƙalubale game da tarbiyyar yara, amma solution ba shine a daina haifan yara ba. Solution shine a tashi a yi musu tarbiyyar da ta kamata, a tashi a yi musu tarbiyyar da ta kamata, a dage wajen ganin sun zama mutanen kirki. In kuma aka ɗauki wannan temporary solution ɗin cewa bari a daina haihuwa kawai, bayan shekaru kuma za a zo ana nadama, yadda muka ga Turawa su ma suna yi. Allah Ubangiji ya shirya mana da zuriya gaba ɗaya. Allah ya sa albarka a cikin 'ya'yanmu da jikokinmu da zuriyarmu, waɗanda ba su samu ba Allah ya ba su, wanda suke da shi Allah ya alkinta musu, wanda suke neman ƙari Allah ya ƙara musu, masu ƙin haihuwa Allah ya shirye su. Haka za a yi musu addu'a, ce Allah ya shirye su. Wannan tambaya ta ce, dan Allah malam, yaushe lokacin walha yake farawa kuma yaushe yake fita? Lokacin walha yana farawa da zaran rana ta fito, tun daga kamar ƙarfe watakila 6:30 ko 7 har zuwa sanda rana za ta take, wato sanda mutum in ya tsaya zai ga baya ganin inuwarsa, kamar 12 haka ko 12 saura. Sannan ya fi falala irin yanzu sanda akwai ɗan zafin rana ɗin, daga ƙarfe 10 watakila zuwa 11:30 sanda ake jin wani ɗan zafin rana, ya fi falala a wannan lokacin. Dan Allah da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin walha idan yayi tafiya. Da gaske ne idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana halin tafiya, nafilar da yake yi guda biyu ce kawai, raka'atul fajri da kuma witr, su ne baya fasawa a gida ko a tafiya. In yana tafiya, dukkanin nafilfili hasunanul rawatib da ita kanta walha, to yakan jinkirta su. Wannan kuma ya ce idan mutum ya maka laifi ka yafe masa, kuma ya sake ka sake afuwa ya sake ka sake masa afuwa kin ya halatta ka sake yafi masa ya halatta a cikin wani sahabi ya annabi wannan tambayar yace ya manzon Allah ina da yaro mai aiki a gidana kamar yadda kike da driver ko mai ba fulawa ruwa ko mai gadi din nan ko mai dafa muku abinci sai yace yana min laifi in yafe mai yadda kike fara dinnan ya ƙara mai in yafe mishi ya manzon Allah ka bani dama in ya ƙara yin laifi zan lakada mai kashi sai annabi ya ce in ya maka laifi so 70 a rana kamar afuwa so 70 yanzu inda za ki miki laifi 70 ki mata afuwa 70 za ki samu lada ninkin baninki Anas ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mana abinda ban yi ba me yasa baka yi ba ko abinda nayi me yasa kai shekarar su 10 da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yaro karami annabi yazo ya same shi shekarar shi 10 aka kawo shi aka ce gashi nan ya maka aiki ya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma tsawon shekarun mu annabi bai taba min tsawa ko wata tankiya ba kuma waye dan baya laifi ba a'a saboda dattaku Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba aikin shi yana cikin sayyid muslim ya taba aikin shi je an so mai wani sako tun da safe Anas da yaje kawai ya ci gaba da wasan yara kuma a ce kawai ga yara suna kwalla kawai shi ma ya shiga aka ci gaba da yi manzo Allah ya jira ya jira bai ga sako ba sai ya tashi da kanshi ya biyo sawu yana zuwa akan hanya kawai sai ya ga Anas cikin yara ana wasa sai ya ce mishi ina aikin da nayi maka sai ya ce ina kan hanya ne sai to shikenan je ka ansu yanzu inda wani ne zai rabuwa zai rike shi ta ke ya fada mishi mari ko ne ce kai dan kaza kazanka me kake yi anan saboda ka ana so a dinga afuwa din da yafiya sosai eh kuma wannan bai hana a yi fada dan a yi mutun tarbiya ko dan a nuna mishi abin da ya kamata amma dai afuwan tafi mallan wanda iyaye maza ke sakar ma mata raga ma tarbiya kuskure ne iyaye maza da yawa a yanzu suna irin wannan kuskura mace ita kadai ba a saka mata raga ma tarbiya ita ma tana bukatar a ci gaba da yi mata tarbiya tare da ƴaƴan to haka saka mata tarbiya wani lokaci ana samun matsaloli ana samun wato rauni na mace tasiri akan tarbiyar ƴaƴan ko wani abu da haka kuskure ne iyaye maza su tsaya akan aikin da Allah ya daura musu na tarbiya babu laifi dan mace ta yi musharaka da su a wajen abin da ya zama na dole amma dai ka a saka mata ragama suna cewa ai cikin su ne ba namu ba kuma in suka yi laifi a ce daga ke ne wallahi duk wannan haka ne idan ta yi laifi sai idan yara su daga ce ayyanki ne kin ga abin da suke yi ko idan sun zama mutanen kirki kuma ya ce ai yaro na ya dace alqur'ani yaro na ya dace alqur'ani ya ta faɗa a ma'aikata amma san da suke wani rashin mutunci za ce ayyan wancan ne ai kamar shi ba ayyan shi bane eh ya kamata yadda yake daukan credit din kuma ya dauki blame din shi ma dan haka wajibi ne iyaye maza su tsaya akan tarbiya gaskiya su ne asalin wanda Allah ya daura wa tarbiya na ƴaƴan da ma matan saboda ka ba daidai bane a bar mace kawai ta yin gaban kanta shi ba ruwan shi tunda dai ya bada kuɗi ya bada mota ya bada wurin zama ga ATM ɗinta cikakkiyar ta yi abin da ta ga dama shi ba ruwan shi da yaran wani ko su zo sun gaya mishi wani sai ce ku tafi ku mamakku ni ba ruwana fa na riga na sallame ta baban muna son kana ce ku je ku mamakku wato baya bincikan ma me yayin shi suke ciki to mace kuma ita kadai ba ta iya wannan ba Allah bai tsara dabi'ar mace dan ta yi irin wannan jajircewa ba saboda haka wajibi ne iyaye maza su dena sakaci din su tsaya su yi abin da ya kamata za mu saurara anan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد